sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, 16 daga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To baballe, babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha na janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Hadan haka, Rasha na da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya na bada ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun Yemen, wanda ya haifar da fargaban falarar mai bakin banyawa saboda rashin kulawa. Kana ajiye talata, 'yan sandan Honduras sun kama tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez bisa buƙatar Amurka da take nema a mika mata shi domin ya fuskanci shari'a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi.
Tokanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, alƙali mai shigar da ƙara a kotun birnin Yamai ya jaddada aniyar samar da haske a game da kisan wani ɗalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wuta a kan motar ɗalibai a jiya Talata.
Sai muka ba da umarni, muka ce a sabke shi da aiki, a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi, su gurfanar da shi kafin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa. A yi bincike mai kyau cikin adalci.
A jamhuriyar Nijar, hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira FASEC sun karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar Tawa sakamakon raino da dashen itatuwa domin yaki da kurarowar hamada. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasira da Mail Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakafi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha na janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Hadan haka, Rasha tana da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba. Rasha ta sanar a jiya Talata da kuma yau Laraba cewa ta kawo ƙarshen atisayen sojojinta, ciki har da ɓangaren Rasha na yankin Crimea da ta mamaye, tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa tungayensu. Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a birnin Brussels kafin taron ministocin tsaro na kungiyar tsaron NATO cewa ba a iya tabbatar da batun janye sojojin Rasha ba. Kana a baya, akwai lokuta da dama da Rasha ke cewa ta janye sojojinta a wani wuri, amma kuma sai ta bar kayan yakinta wurin saboda idan ta kama ta iya komawa cikin gaggawa. Ya ce sabanin ganin zahirin janyewar, NATO ta ga Rasha na ci gaba da jibge sojojin ne, amma ya ce yana sa ran Rasha za ta yanke shawarar komawa kan teburin tattaunawa, kana za ta zaɓi bin hanyar diflomasiya a maimakon tashin hankali. Da yammacin jiya Talata ne, shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana da imanin cewa batun yiwuwar Rasha za ta iya kai mamaya na nan daram. Hadan haka, ya yi kira ga Putin da ya ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai raɗaɗi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na bada ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun Yemen, wanda ya haifar da fargaban malarar mai mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa. Shugaban aikin jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths shi ne bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Griffiths bai yi wani ƙarin bayani ba a kan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin bada man zai fara. Jirgin mai suna FSO Sifa mallakar kamfanin mai na ƙasar Yemen ne, kuma ana amfani da shi ana ajiyar mai a nisan kilomita 9 daga gabar tekun lardin Hudaida tun cikin ƙarshen shekarun 1980. Jirgin dakon man yana dauke da gangar mai miliyan 1,100, amma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba a binciken lafiyar jirgin ko kuma kula da shi tun cikin shekarar 2015. Jami'an kula da muhalli a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kashedi cewa zubar mai daga jirgin ka iya tilasta kulle tashar jirgin ruwa ta Hudaida, hanya mai muhimmanci wurin shigar da abinci da kayayyakin jin kai a Yemen.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi ne biyu kafin nan bari mu leka a bangaren rahotannin mu. A jamhuriyar Nijar, alkali mai shigar da kara a kotun birnin Yamai ya jaddada aniyar samar da haskiya game da kisan wani dalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya bude wuta akan wata motar dalibai a jiya Talata. Sai dai kungiyar dalibai ta kasa na cewa dole ne a wannan karo a yi hukunci a wannan mummunan al'amari da ke kokarin samun gindin zama a kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana karin bayani.
Bayanai na cin karo da juna dangane da yanayin da wannan matashi Nuruddin Aliyo ya rasu, inda wasu ke cewa a lokacin da jami'an tsaro suka furtumi motar ɗaliban ne ɗaya daga cikin su ya bude wuta, yayin da wasu majiyoyi ke cewa wani jami'in da ke gadi a gidan wani minista ne ya aikata kisan. Wannan yasa alkali mai shigar da kara Procureur de la République Shu'aibu Musa kiran taron manema labarai.
Tun da abin ya faru muka tura wa polisai, wanda kowa ya san da sun kware wajen bincike MPG, sun je sun doki wannan haraka sun fara bincike. Cikin binciken da suka yi mun gane da wani abu, wannan yara su shidda ne, namiji hudu da mace biyu, ƴan mata biyu. Motar nan Mercedes ce kuma Vitar irin wannan bakaken madubai gare ta ba maganin wanda ke ciki. Sun taso da gudu sun shigo cikin wata kwana, cikin kwanan nan da ka shige ta kuma gak kana fada gidan wani mutum wanda akwai jami'an tsaro wanda ke gadin gidan shi. To kaga cikin irin wanga yanayi da muke ciki na wannan ta'addanci, kai jami'an tsaro kaga mota ta shigo cikin ku da gudu, ka san irin wannan nan da nan ne an samu aikin ashin. Sun yi kokari su tsaya da motar, mota bata tsaya ba, sai akwai wani cikin masu gadin yasa bindiga ya yi halbi.
Kungiyar dalibai ta kasa USN, wacce ta gudanar da taron gaugawa a sanadiyar faruwar wannan al'amari, ta bayyana takaicinta akan yadda kisan dalibai ya zama ruwan dare a nan Nishar. Hassan Efred shine kakakin kungiyar dalibai ta kasa USN.
Ba za mu yarda ba a turbude shi, ba a yi bincike mai zurfi ba, don saboda a san menene yayin wakana, su wane ne adda hannun su ciki. Bai kamata ba duk shekara biyu shekara uku a kashe dan makaranta, kenan ya kamata ai hukunci daidai wa daidai, kuma da gaskiya ka a zo a sa siyasa a sorai.
Babban mai shigar da kara ya ce ba za su yi kasa a guyo ba wajen gudanar da binciken.
Allah ya gama shigar hama su, kuma Allah ya ba su hakuri. Wajen dalibai su ma ka san ai duk wanda ya rasa nashi bakin abin da ake mashi sai ki a ba shi hakuri, a mai ta'aziyya, kuma wannan mamaci a mashi addu'a. Shine muke fata. Na biyu, jawabin da nake so musu, su yarda akwai shari'a, su yarda da shari'a za ta aikinta. Kai tsaye aka kwatanta mu wanda ya halwe, sai muka bada umarni muka ce a sabke shi da aiki, a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi, su gurfanar da shi kafin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa. A yi bincike mai kyau cikin adalci a kawo, kuma ga matakan da zamu doka.
Wannan al'amari na kisan dalibi Nuruddin Aliyo na wakana ne a wani lokacin da kungiyar dalibai ke addu'o'in tunawa da wasu ƴaƴanta uku da jami'an tsaro suka bindige a yayin zanga-zangar dalibai ta ranar 9 ga watan Fabrairu 1990, inda a yau Laraba 16 ga watan Fabrairu daruruwan dalibai suka ziyarci makwantan waɗannan mamata da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai, suna masu jaddada ci gaba da gwagwarmayar ganin an hukunta dukkan masu hannu a kisan abu kansu. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sulai Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labarin duniya kashi na biyu.
Wani bincike da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta fitar jiya Talata na nuna cewa jarirai ba su da yiwuwar kwanciyar asibiti da COVID-19 idan an yi wa iyayensu allurar rigakafi yayin da suke da juna biyu. Binciken ya nuna jarirai da aka yi wa iyayensu allurar rigakafi sau biyu a lokacin da suke da ciki suna da kashi 60 cikin 100 na rashin yiwuwar kwanciyar asibiti da kwayar cutar a cikin watanni 6 na farko. Yaran suna samun kwarin jiki idan iyayensu sun karbi allura a cikin watanni 20 farko da suke dauke da ciki. Hukumar ta kira ga dukkan mata masu juna biyu da shayarwa ko kuma suke shirin daukar ciki da su yi rigakafin coronavirus, wanda ta ce yana kara hadarin fadawa cikin matsaloli ciki har da bari da kuma mutuwar jarirai a lokacin haihuwa. Masu bincike a hukumar ta CDC sun danganta sakamakon binciken nasu ne da sanya ido akan jarirai 379 wanda aka kwantar da su asibiti a fadin Amurka tsakanin watannin Yulin bara da Janairun bana, da ma wasu 176 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da COVID-19. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Talata cewa ya damu matuƙa da sabbin tuhume-tuhume da ake yi wa madogon 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny, wanda aka gurfanar da shi a gaban kuliya a jiya Talata a wani gidan hukunci da ke wajen birnin Moscow. Ana tuhumar Navalny da yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe da kuma raina kotu. Idan aka tabbatar da laifi a kansa, zai iya zaman gidan kaso sama da shekaru 15. Ana auna Navalny da abokansa ne saboda aiki da suke yi da bankaɗo cin hanci da rashawa da jama'ai ke yi, Blinken yana faɗa a wani saƙon Twitter. Ya kuma ƙara da yin kira ga hukumomin Rasha da su saki Navalny kana su kawo ƙarshen takura da kuma gurfanar da abokansa a gaban kotu.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna jamhuriyar Niger, inda hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira FASEC suka karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar Tawa da suka dage wajen yin dashen zamani domin rainon itatuwa don yaki da hamada, yawan iska da zaizayar ƙasa da ke haifar da ƙarancin ruwan sama da ma ƙarancin albarkatun kayayyakin noma. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bakwa ya aiko mana.
Daya daga cikin matsalolin da suka kaiwa jamhuriyar Niger intiha shine gurgusuwar hamada da ke haifar da matsalolin ƙarancin ruwa da ma rashin samun albarkatun noma da dama masu iya ciyar da 'yan ƙasar. Haka ma da canjin yanayi da ke sawar iska na ƙaruwa tare da haifar da zaizayewar gonakai. Wannan shi yasa hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Niger tallafin masu hannu da shuni kamar wata ƙungiya mai zaman kanta FASEC suka bullo da usahar sassaben zamani da ke sawar a yarenu da matattalar itatuwa domin magance waɗannan matsalolin tare da samun abkin albarkatun noma da za su iya ciyar da 'yan ƙasar baki ɗaya. Ma'aikatar gandun daji ta gudanar da wani biki domin karrama mazauna karkara na garuruwa tar da ke cikin karkarar Bazaga a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger, saboda yanda suka yi tattalin itatuwa masu tarin yawa a cikin gonakansu da ma suka zamanto abin koyi ta hanyar wannan sassaben zamani. Kanal Iliyasu ya yi wa jama'ar da suka halarci taron bayanin muhimmancin wannan aikin na sassaben itace na zamani.
Shi wannan sassaben zamani da reno itace umarnin shi yawa gare shi shine ayi munin yaki da hamada, sanin kowa ne wurin da adda itatuwa da wurin da babu itatuwa ba ɗaya ba.
Shi ko magajin garin Bazaga Malam Manu kira yayi ga mazauna karkara a duk fadin kasar ta jamhuriyar Niger da su rungumi wannan husahar.
Masu lababawa suna sare itace, bai kamata ba a ce mutum yayi itace gona shi sannan kai ka labaɓa can ka zo ka sare mai shi, ka gani wannan kai maimakon kai karena kai kankan karena itacen sai kasance kai za ka zakkuwa kun ku ɓata wanda an karena an karenu, ka gani abin bai yi ba hakan.
A nasa ɓangaren wakilin gwamnatin ƙasar SJ Muhammad Tahiru godiya ya yi wa masu hannu da shuni.
Da sunan gwamnati za ni gode ma masu hannu da shuni partner kenmu FASEC, Allah ya musu albarka, kuma za mu yi dama da wannan ceremony mu yi kira gare su su kara saya su kara kama muna kara kama ma talakawa.
Su ko waɗanda suka ci muriyar wannan karramawar da aka baiwa amalanken shanu ɗaya ɗaya kowannen su sun yi bayanin abinda ya kai su ga wannan galabar.
Ibrahim Shetau, to abin da aka zabo ni cikin waɗanda suka garjiga wannan aikin, ni dai wannan aikin na tashi ina ciki ne yau da shekara kusan 10 kuma gonar ta yi kyau. Abin da nake samu farko kaɗan na, amma da na shiga sassaben zamanin nan sai ubangiji Allah ɗauka gonar farko tana da mai 80 amma yanzu tana da 150-170.
Alhaji Hamza Bazaga, abin da ya sani samu wannan takuici yau sassaben zamani ya sani samu wannan takuici don saboda gona ta hako sai wannan wuri hako wannan wuri rani wannan wuri sai ni gane sassaben zamani.
Wannan fasahar da zaran hukumomin kasar suka ci gaba da haɓaka ta da ma sarrafa ta a ko'ina a jamhuriyar ta Nijar za ta taimaka wajen ƙara filayen noma da kiwo da ke iya janyo samun ruwan sama masu yawa a kowace shekara. Haruna Mamman Bakwa na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bakwa, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu yayin da har yanzu ake maganar komawar yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar Boko Haram a yankin arewa maso gabas bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba wannan na faruwa ne daidai lokacin da arewa maso yamma ke samun yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji ko kokwanan nan yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin su ma yan ta'adda
arewa lumun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban
mulkairi bibi faruk tsohuwar mataimakiyar director ce a hukumar kula da yan gudun hijira ga abin da take cewa kan wannan darasin
wato duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba mutane in sun dawo inda za su fika tashi ma ya zama to suna da harkar da za su yi wannan zaman da mutane suke aka mai da su ƴan takuta hako ba haka suke so ba sun fi son sun zo bujidali ya same su an samu musu har wuraren da za su dan zauna har kafin abiyar sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwar su ba su tsaya kullun sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albakum samu su suke su samu hanyar su ma da su amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin jidali bane fi sabilillahi to kafin a kai na din sai kaga abubuwa dai wa suna samun su to abubuwa da suke samun nasu muke kokarin ba to ta yaya za a yi a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaito an ka kalla ai wuraren da alal misali Boko Haram kai ma ta dauka a aka ce ya kai girman kasar Belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma da siha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta zan ce akai abin nan fa ya kare bari in wata ila rayuwa yanzu ta daidaito to haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya saboda abin har yanzu bai fita daga cikin su ba shi yasa muke cewa wannan psycho social analysis da psycho social help da white ne ya kamata a ya zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan abin da zaka faɗa sai dai kawai ka jike an sai da kawai kai tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kamar mutuwa ce wanda aka yi shi ya sani ba karamin jidadi bane ba kai ba ma wai su ba wanda muke gani da nan ba wanda ma suke tohuwa daga wurin kashi labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata bari ba ka misali likita ce a France aka haife ta ta je ta karanta likita a Russia ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne rayuwa sosai da jiralin yazo ya samu a garin su ta gudo Najeriya bata san da mijinta yake ba san da ƴaƴanta biyu suke ba san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana bannar da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba ku a karkashin gadan ɗayan ya ta ringa kwana anan muka samu wuta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai fakka sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma kaga ta ina zaka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka ta da a gyara sannan ka gane sannan ma sai a ce kawai ai ga mutane sun dawo amma goda sun buka sai da suke da dan marwa da dan barwa duk dai suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar mutum 100 ka gane saboda haka da wannan abin nan dan jidalin ma kafin ma abin nan saboda kawai dai mun yi ta kasance a gyara shine kawai magana
mun gode Hajiya Ummul Khairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zulumi idanu sun koma arewa maso yamma inda tuni wasu kungiyoyi ke kai wa jama'a tallafi na tambayi daraktan agaji na GBS engineer Mustafa Imam City dan jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi
Shin, menene ma tasirin katin shedar dan agaji?
Domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu hadari, an yi hadarin mota ko gobara ko wasu mutane sun fada ruwa ana neman yadda za a ceto su. Idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki, bayan ya taimaka, tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu, tana iya yiwuwa a samu wasu suna bukatar kai su asibiti, tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsaye da jinin. To idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta zo. Mai yiwuwa ko ƴan road safety ko ƴan sanda, kai wannan mutum me ya dame ka, me kake yi a nan wurin? Babban abin da zai shine sai daga musu ID card. Shi dan agaji ne, domin kungiyar nan tamu ta ƴan agaji ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna kungiya ce wanda take da register da gwamnati. Akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da ƴan agajin mu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum, kuma suna da kala kaza, suna da kala kaza, suna da kala kaza. Saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko ƴan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa, suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai, babban abin da zai kawai ya ciro ID card dinsa ya daga ya nuna musu cewa gashi dan agaji ne. Idan har wani daga cikin soja ko ƴan sanda ko road safety suka hana shi aikinsa, to nan take dauki lambar su da sunan su ya kawo mana, mun kuma a kungiyance za mu maka shi a kotu. Wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana dan agajin nan yin aikinsa ya rasu, to babu shakka kotun da za mu maka shi za mu sa caji na ya sa shine sanadiyar kashe rai.
Wato ba kuma injiniya ba amma fi samun irin waɗannan abubuwa ba yana cikin
irin waɗannan yana faruwa da yawa kuwa, malam nasu yana faruwa, mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare. Akwai lokuta kacin zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya, teaching hospital na Najeriya suka yi yajin aiki, sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma, mu muke rike da asibiti kamar Zaria da asibitin Zaria teaching hospital na Zaria da na manumfashi da na Kaduna, duka gaba daya suna karkashin teaching hospital na Zaria ne. Kungiyoyin agaji mu biyar muka hadu, akwai jama'atu, akwai izala, akwai bitiyano, akwai jindu da sauran kungiyoyin da suka zo. A wannan lokaci ni aka zaba na zama sakataren asibitin. Akwai wani ana cewa Alhaji Ruwani Haya, shine daga jama'atu, shi ya zama chairman. Aikace-aikacen da muka samu irin wannan, duk wani hadari da aka samu, duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu hadari a hanya, to za a zo ofishin mu a report, sai mu dauki mota mu tafi. Wani lokaci muka dauki motar muka tafi ka ja ka debo marasa lafiya kafin ƴan sanda su zo. A wannan lokaci babu wani ganin road safety. Mun debo marasa lafiyan, duk wanda muka dauko a jikinsa mun caje shi, mun duba abin da ya mallaka, babu suna, babu adireshi, amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai A. Wannan ya A yana da biro, yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, mu rubuta. B mu rubuta yana da kuɗi kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, amma na jikinsa. Sai mu zo da kayan kowanne mu kuɗin ne su mu aje. To a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging dinmu, ina abin da suka mallaka, ina kaza kaza. Maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu. Kotun da aka je aka yi ƙara don saboda mun yi handin over ma kuɗin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma, sai ya zama da sun sulwanta. Sulwantar da suka yi shine ƴan uwan suka yi kai ƙara cewa sun san da cewar ɗan uwansu ya bar gida da kuɗin kaza. Ina suke mun kuma mun yi handin over ga hukuma. To a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi, ga ƴan sanda, ga mu, aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina ɗan agajin suka je suka ɗebo ga waki. Aka bayyana aka ce gashi. Bayan an gama an nuna, sai aka tambayi ɗan agaji, wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai ɗan agaji ne? Sai ya ce yana da ID card. Ya ciro ID card ɗinsa irin wannan ya nuna. Mai shari'a ya karɓa ya juya ya juya. Lauya ya tambaya kana ina rajista? Shi ne mai shari'a ya tambaye ya ce kai a zamanka a Najeriya baka san ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatu sunna ba? Mai shari'a ko baba musulmi bane? Sai ce ya san sai ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant, wato ba daidai ba ta shigo nan ba. Sai ce na sa certificate dinsa. Sai ce ai tunda yana da wannan shaida ya nuna maka cewa shi dan kungiya ne, inda wata tambayar kai amma ba wannan ba. To a ƙarshe aka yi bayani aka kai karshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidar sa ta ce shi dan agaji ne
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako amma ya Allah ya yarda makon gobe ku tara dan samun sabon shirin a madadin murar Amurka ni Nasra da mai likaya da nishira kuma da gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salaka sai fa ku himmatu don ku jara kasar
a gaida Nasra da mai likaya yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email sakonmu na farko ya fito ne daga Bakar Kawu Girgir yake babu shakka wannan babban abun ban mamaki ne bai ana samun jami'an tsaro da hannu wajen safaran miyagun kwayoyi ko makamantan su kuma wannan ne yasa kullum ra kara lalacewa suke a Najeriya babban abun takeici kuma shine rashin yin hukunci akan duk wanda aka kama da laifi matakar ana son a samu daidaito a wannan kasa ta mu ta gado Najeriya ya zama wajibi hukunci ya zama yana aiki da zarar an tabbatar da laifi sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo gokar kuma da kiya jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace tabbas matsalar rashin tsaro shine babban kalubale da ke gaban jami'ar APC mai mulkin Najeriya garin yadda kullum matsalar rashin tsaro sai kara ta'azzara yake yi ya Allah ka kawo mana karshen matsalar na rashin tsaro da ya addabe mu a kasar mu Najeriya sako daga Najifi Ibrahim Rugan Mallam Shagari tare da Balaruwan Kanwa da baban gida IBB da Faruku Mahe saka ce salam biyoyi Hausa a yau mun shigo filin ne domin yin tsokaci kan zaben 2023 mai zuwa al'ummar kasar mu maza da mata kowa ya yi kokari ya mallaki katin zaben shi dan ya huce haushin abin da ake damun shi Hausa sun ce salle daya ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba sai sako daga Abubakar Salisu Aliki mai fataskun dake jihar Yobe yace ba shakka ya kamata mahukuntan Najeriya su rinka mutunta alƙawuran da suka kulla da kungiyar ASU garin yadda rashin cika alƙawuran ke gurgunta harkokin ilimi a cikin kasar da fatar Allah ya sa a dace madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to baban ya takaice babban sakataren kungiyar tsaro NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Laraba cewa babu wata alama ta Rasha da janye sojojinta daga kan iyakar ta da Ukraine a don haka Rasha na da ƙarfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya akan Ukraine ba tare da ɓata lokaci ba Rasha ta sanar a jiya Talata da kuma yau Laraba cewa ta kawo ƙarshen atisayen sojojinta ciki har da bangaren Rasha da yankin Crimea da ta mamaye tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa tungayensu Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na bada danyen man fetur daga wani jirgin da kuma da ya makale a gabar tekun Yamal wanda ya haifar da fargaban malarar mai mai dimbin yawa saboda rashin kulawa Shugaban aikin jin kai a Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths shine bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Talata. Griffiths bai wani ƙarin bayani ba akan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin bada man zai fara. A ƙarshe, a jiya Talata 'yan sandan Honduras sun kama tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez bisa buƙatar Amurka da take nema a miƙa mata shi domin ya fuskanci shari'a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Magyari da ya taya na gabatarwa sai kuma Jul Ladas Resham da ta bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe